Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Yau muke ci gaba da kawo muku muhawara kan bambance-bambancen addini da ake samu tsakanin Kiristoci da Musulmi a Najeriya, musamman yanzu da aka taso da harkokin zabe har ma da kidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa, in Allah ya kai mu. Daya daga cikin abubuwan da ake ta tambaya shin ya kamata laifin wasu 'yan kalilan ya shafi daukacin dukkan jinsin mutane masu bin addini ɗaya ko masu kabila ɗaya? Sannan kuma meye tasirin matsayin da su manyan Kiristocin arewacin Najeriya su Baba Shidda Yakubu Dogaro suka dauka?
Sunana Pastor Hana Wajibur, shugaban farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin mabambanta addinai a nan Najeriya. Duk abin da aka yi ba a bi ka'ida ba, ba a bi koson addini ba, to mutum na ta kansa ne ba ta addini ba ne. Amma sai a rabe da guzuma ana harbin karsana, sai a alakanta mutum da addini. In yau Krista ya yi abu da ba daidai ba, ma ko ce wani mutum ya yi haka, sai ce ai Krista. In wani abu ya faru musulmi ne ya yi abin, sai a ce ai musulmi ne suka yi, alakanta wannan laifin da addini ko kuwa mabiyin addinin. Wannan ba daidai ba ne, kuma ba adalci ba ne. Babu addini da ya koyar da fada ko kuwa a kashe mutum, babu gari babu dalili.
Jama'a assalamu alaikum, ni ne Pastor Aminu Habu daga kudancin Kaduna. Akwai wani makwabcin yana sayar da burkutu jiya kenan, a gidanshi da sun safe sai ga gobara ta tashi. Fulanin da suke zama makwabta da musu riga sun shirya nonon da za a je a sayar, gidan kuma ga burkutu. Kuma a ƙauyen a gidanmu tsakanin in gidan da inda za a je a diba ruwa ya kai kamar kilomita, sai aka gan su fulanin nan suka kwashe nonon nan da za a je a sayar. Masu burkutu sun kwashi burkutu tun aka hada an ja kashe wuta. Wannan babban darasi ne, ya nuna cewa duk abin da za mu yi mu kashe wutar rayuwa duka mun shi. Kagan ga nono na Fulani ga burkutu, duka an hada an kashe wuta da shi. Wannan wani darasi ne, ina kira da musulmi da krista da baki daya, mu da da hankula mu wuri daya.
Ba tare da bata lokaci ga ci gaban hirar da kuku muhawara da muka shirya tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu mai wakiltar musulmi da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar Kiristoci a Najeriya. Malamai mu je.
Ni abin da nake cewa shine an yi dai ko ai kuskure ba shi ya kamata mu tattauna, mu malamai ne addini muke magana. Abin da ya kamata a kalla shine me laifin sauran musulmi da a dora laifin akan su. A ce yanzu laifin musulmi ne har ka bugawa a jarida ana cewa is the shortest distance between Nigeria and Islamic Caliphate. Kaga an koma an mai da abin wani abu. Lokacin da wani zai ce ma shi saboda wannan ma zai fasa zaben Tinubun, yana ra'ayin sa saboda kaza da kaza da sauransu. Yanzu kuma ne yazo ce maka yanzu mu in dai kiristanci za a yi, ba na tunda an yi wannan abin to shikenan yanzu duk kirista yayi kaza. Sai yanzu an mai da abin yanzu magana ce ta addini. To kaga kowa sai a jira'ayin sa kuma yayi magana addini, shine ko abin da nake faɗa. Cewa mu malamai na addini, jagorori na addini, sawa'un kirista da musulmi, mu jagoranci al'umma a kan seta ta kamar yadda ya faɗa. Addini ke bada
shi. Saka cika na cewa laifin mutum guda bai kamata ya shafi
yawa shafi kowa ba ɗaya kenan. Na biyu kuma ɗan hankali ya wuce, in zuciyata ta harzuka hankali ke dawo da ita. Kada mu bari mu da ya kamata mu seta al'umma mu tunzura su.
Malam Musa Misal, kana jin laifin mutum guda ya kamata ya shafi kowa?
To laifin mutum guda zai shafi
kamar laifin Tinubu ya kamata ya shafi duk
laifin Tinubu, domin maganar da yace Baba Shiri yana cikin committee da suka kawo shetima shugaban committee, wannan maganar ba gaskiya bane. Baba Shiri yana ɗaya daga cikin mutumin da ya huto yace Allah ya isa da wannan zaben da aka yi
da shi da Yakubu Dogara,
domin inda Baba Shiri yana da hannu ba zai fito media yace shi Allah ya isa da wannan abun ba, kuma ai gyara akan kari. Don haka zaben da aka yi an yi zaben son zuciya, an nuna cewa wato arewa ba mu da krista wanda musulmai suka yadda da shi, kristan amana.
Amma ba ka jin wanda Tinubu bai yadda da shi bane, ko wanda APC ba ta yadda da shi bane,
wannan zancen da muke magana yanzu a arewa zamantakewa krista da musulmi. Ba ma zancen Tinubu, ba ma zance ai in akwai alaka ta zamantakewa ta gaskiya, ai daga sarkin musulmi har zuwa ƙasa, a lokacin da aka ambishi shatima zai kira ya ce a wannan abun da aka yi ba daidai bane, mutanen nan mun juma muna zama tare da su, dole ne mu ba su haƙƙin su. Kuma ko a musulunci akwai haƙƙi na makwabta.
Bari na tambaye ka wani abu. Lokacin da aka yi abin al'amarin nan na Sokoto, aka shi Debora a Sokoto, da kisan da aka yi wannan liman a Yobe, dukkan ɓangarorin sun fusata, fi su biyu layi. Ya kake ganin irin waɗannan abubuwa? Kuma sannan in kowa ya fito yana bayyana ra'ayi game da abin da ya faru din sai ka ji hayaniyar wannan daban ba inda zaka samu addinan nan biyu sun yarda cewa abin nan gashi ga yanda ya faru
to mu dauko daga maganan kisan Debora kisan Debora malamai da dama sun tofa albarkacin bakin su sarkin musulmi an kafurta shi an mai da shi ba kowa saboda bai goyi bayan abin da ya faru ba kuma shi ya bi zahirin gaskiya ne sanan mu kuma Kirista mun fito mun yi Allah ware da wannan kisa saboda babu wanda zai daukan rai sai dai shari'a idan aka bi ta hanyar doka anan ne mutum yake da hukuncin da zai dauki rai amma idan ka dauki hukunci a hannunka to hukuma za ta dauka hukunci akan ka kuma to mun yaba da wannan gefe sarkin musulmi yayi magana amma an kafurta shi mu kuma kamar ni na fito na yi rubuce-rubuce akan irin waɗannan abubuwa din musamman abin da aka yi na Bola Tinubu na fito na press release na 19 Northern State Yo Weekend na kuma rubuta har yau har gobe ana kira nayi Allah
wani da wannan Musa can Sokoto dalibai yan uwanta ne aka ce suka kashe ta Abibu kuma wani soja ne Kirista aka ce ya kashe wannan musulmi bayan da ya bashi ya dauke shi ya bashi dan lutun motar shi so a ko ina yan tsirarin mutane ne suka aikata wannan abubuwa amma duk kasan nan ta buta rike shi
eh to abinda zaka duba muna maganan social media
yawa social media ne
social media da ka gani da muke da shi yanzu a kasar mu Najeriya ita ce ummul alqaba'isan din duk wani abin da yake tada fitina
kai da ita ce take ƙara ingiza wutar
ta ingiza domin ni a lokacin da ake kashe Debora a lokacin a matsayin shugaban matasa na Kristoci na Arewa aka turo min hoto a take cikin minti 5
na kisanta da ake yi
a take minti 5 da abin da yake faruwa aka turo min to kana tsammani a matsayin ka na shugaba kaga wani memban ka ana kashewa wani irin doka wani irin hukunci zaka yi wani irin umurni zaka bayar amma a wannan lokacin na zauna nayi nazari na duba idan na ce ku ma ku je ku rama ku yi wani abu ba zai zama daidai ba sai na ce musu ku yi shiru ku ji abin da ni zan iya ce muku mun kai ci gaba da communicating da wanda suke cikin sakwato da wanda suke cikin makaranta to abin da ya faru a Yobe ni shugaba ne na matasa na Kristoci kuma bazan taba yarda da cewa wani mutum ya je ya kashe malami haka kawai
kan tayi magana kan wannan
to idan kan ba tayi magana ba ni nayi magana akai ina Allah ware da wannan kisa kuma duk waɗanda suka yi wannan abun ina kira da babban murya a gaggauta hukunta su domin babu dalili yanzu kamar ni ne Musa misal sai wani kawai musulmi ya taso ya zo min kisan gilla yaya musulmai za su duba wanda suka san alaka na wanda suka san zamantakewa na da su za su yi Allah wadai da wannan
to madalla engineer me zaka ce game da abubuwan da yake na yadda waɗannan kashe-kashen da mabiya wasu addinai suke yi wa mabiya addinan da suka bambanta
na farko kamar yanda aka faɗa tun daga farko kuskure ne kowa ya yi shi daidai kuma duk wanda ya daidai a fice ya yi daidai kuma a ko ina ana samun wanda ke wuce gona da iri abinda ba daidai ba abinda sojan sun yayi ba daidai bane da kuma duk wanda yayi ba daidai ba aka yi masa aka hukunta shi ba wannan bane na biyu tsarin musulunci bai ba mutum haƙƙi ya dau hukunci a karan kansa ba duk abinda zai faru dama shine akai doka akai gunun shari'a ta umataki akan mutum amma abinda yake kawo matsalan ba wannan bane social media yana nan amma abinda ke wannan shine wanda za su ce ku bari ba sa cewa a bari a lokacin da ake cewa mutane matasa gashi dai an ce musulmi dai ba wanda ya fi musulmi a wurin mu ya fito yayi condemning ake nema kuma ba ya wucin ba musulmi to amma a lokacin da ake wannan ya kamata lokacin da za su yi complain akan an dau doka a hannu ya kamata kuma su yi magana akan cewa kuma a kiyayi taba mutuncin wasu America kake zaune duk yanda mutum ya kai kawo duk in ce irin na America akwai wanda in ka taba su ko a radio ne ko a television ne za ka katse sunanka za ka katse magana a cire saboda me wani abu ne da ba a taba shi to kaga a wannan gurin ya kamata a ce mu hadu gaba daya addinin mu da addinin su mun da tarayya akan cewa annabawan Allah suna da matsayi mafi kwalolwa a gurin mu kamar yanda ba za a kyale mutum kawai dan yana jin cewa dan za a iya bude kofa ne ma haka kawai mutum bai malafi ba a ce yayi a kuma hukunta shi amma a lokaci guda kuma bai kamata ya zo kuma ana celebrating wanda yayi wani abu da shi kuma ake ganin cewa wuce gona da iri bane
mu yi magana game da abin da yasa aka kashe Debora an yi zargin cewa ta yi batanci ga fiyayye
sallallahu alaihi wasallam
yanzu ina tambaye ka matsayin malami ne
na
miye matsayin kashe mutun irin wannan hali din kuma shi kuma Ayyubi an ce ba sani ba ko dan yana son motar mallan ce ko sata zai ko menene abin da nake so in ci shin laifin da mutum yayi har aka kashe shi din nan da kuma yadda mutane suke mai da martani ya kuke kallon sa
yau abin da ya kamata mu bambance shine tsakanin hukunci da zartar da hukunci hukuncin abu kaza misali yanzu mutum ya dau makami ya kashe ma mahaifi akan gidanka in dai ba a bangaren kare kai ba yazo yana ƙoƙarin halaka shi ka kare kanka musulunci ba zai baka daman kawai dan ka san shi ka kara zargin shi ya kashe ma mahaifi ka je ka kashe shi ba abin da mutunci zai dawo maka shine ka kama shi ko ka sanar da wanda ya kamata ya dau mataki akan sa a tabbatar da hukunci a tabbatar da laifi tukunna da shaida da komai sana da hukunci akan sa wannan shine abin da shari'a ta bambance tsakanin hukunci da zartar da hukunci dan haka tabbas hakika mu a musulunci babu ta'addanci ba cin zarafi ba tsokana da kai taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hukuncin sa in mutum musulmi ne ba maganar wani musulmi ba tukunna ko musulmi ne shi yace shi musulmi ne yau dinnan Kano ana shari'a da wanda ake zargi dan babban malami cewa ya taba hukunci manzon Allah kuma abinda ake zargin za a yi masa kenan hukunci amma kaga ai ba afka masa akai ba dan haka afkawa daban hukunci daban
to a gaishe ku to nan zamu tsaya sai rada wa ce mu zo mu ci gaba in mun dawo din zamu duba shin malamai kristoci da musulmi da ke huduba a cikin masallatai da majami'un cuci-cuci suna inge zaman biya bayan su domin su tada rikici na addini a cikin Najeriya da gangan ko kuma ba sa yi sannan kuma ta yaya aka dauki maganar rikicin musulmi aka hada shi da rikicin Fulani za a iya cewa dukkan Fulani kristoci ne ko dukkan su musulmi ne sai da kace wannan a cikin shiri mai zuwa rana wato in Allah ya kai yanzu kan a madadin bakin namu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misal tare da Nasiru Adamu Ilka wakilin mu na Abuja da ya aikin gayyato mana su domin ai wannan muhawara da su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington DC muke fatan mun barku da lafiya